Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandene tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau. Yau Laraba 18 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, bari mu fara da kanin labarai.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaki da ƙwayar cutar coronavirus domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon wannan mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. An saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai, inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen. China ta bada sanarwar kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yaɗa labarai guda uku a matsayin martani ga haramcin da Amurka ta dora wa wasu kafafen yaɗa labarai na kasar China.
Kanin labaran kenan, muna kuma tafai da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya da rahotanni, za mu kawo muku maimaicin shirin ciwon kyamace wanda Aisha Mahazu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaki da cutar COVID-19 domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. Har yanzu ana samun bayanan masu kamuwa da cutar da kuma waɗanda take kashewa masu yawan gaske daga yammacin yankin Pacific da ya haɗa da kasar China. Amma Turai da take ta biyu a yanzu ita ce tafi yawan masu kamuwa da cutar da waɗanda take kashewa fiye da dukkan sauran yankuna idan an haɗa su guri ɗaya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce yana da wuya a iya bayyana wani takamaiman dalilin da ya haifar da wannan yanayi a Turai. Mai magana da yawun hukumar Christian Lemire ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar sa ta yi ta yin gargaɗi tsawon makonni cewa wannan mummunar cutar za ta yi kamari ta kuma ci gaba da yaduwa ba kakkautawa a fadin duniya. Linmia ya bayyana cewa kasashe da dama ba su da shirin gudanar da gwaje-gwaje da gano masu cutar idan ta kama mutane, yace kuma wasu kasashen da dama suna fama da rashin kwarewa ta aiwatar da waɗannan muhimman matakan kariya. A yau Laraba aka saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai, inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen yayin da gwamnatoci suke kokarin hana yaduwar annobar cutar coronavirus. An tabbatar da mutum sama da 500 sun kamu da cutar a Malaysia, kada kuma za a killace su na tsawon makonni biyu. A Saudi Arabia ma jami'ai sun faɗa wa kamfanoni masu zaman kansu da su saka ma'aikatansu su rika aiki daga gida idan hakan zai yiwu. Kana kuma waɗanda suke zuwa wurin aikin to su ɗauki matakai na bada tazara a tsakaninsu. Tuni wasu kasashe suka ɗauki waɗannan matakai domin hana cuɗanyar mutane a wurin taruwar jama'a. Kasashen Italiya da Spain da kuma Faransa yanzu haka suna ƙarƙashin tsananin hana zirga-zirga yayin da suke fama da adadi mai yawa na waɗanda suka kamu da cutar a duniya. Kawo yanzu an sami mutane uku da aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a Najeriya, to amma tuni da aka shaida wa jama'a cewa su daidaita halayyarsu domin hana ƙara yaduwar cutar. Majami'u da bankuna da wasu cibiyoyi ne ke kan gaba wajen yin waɗannan sauye-sauyen. A majami'u da dama a Abuja, babban birnin Najeriya, akan auna mutane a kuma ba su safar hannu da sinadarin tsafta da kuma ƙyallayen rufe baki da hanci kafin su shiga wurin ibadar. Hukumomin majami'un sun ce ɗaukar matakin ya zama wajibi bayan da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar a ranar 28 ga watan Fabrairu. Sauran wuraren taruwar jama'a ma kamar bankuna da makarantu da otal-otal suna ɗaukar nasu matakan. Wasu bankunan kan auna yanayin zafin jikin duk masu hulɗa da su da suka ziyarce su da kuma tabbatar da cewa suna da sinadaran tsaftace hannuwa tare da su. Kawo yanzu dai ba a sami mutuwa ko ɗaya sanadiyar cutar ba a Najeriya, inda hukumomi ke fatan ɗorewar hakan idan 'yan ƙasar sun ci gaba da ɗaukar matakan kariya.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin samun ƙaruwar mutane masu ɗauke da cutar coronavirus a ƙasar. Babangida Jibrin ya hada muna wani rahoto na musamman akan wannan cutar a Najeriya.
Ministan Lafiya Tarayyar Najeriya Dr. Osage Ohanere ya tabbatar da karuwar mutane 5 masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya. A wata hira da yi da manema labarai a birnin Abuja, ya bayyana cewa mutane 5 din dukkanin su an same su ne a garin Lagos, sun hada da wata mata da ɗiyanta da kuma wasu 'yan Najeriya guda 2 da suka dawo daga ƙasar Burtaniya, sai kuma wani ba Amurke da ya shigo Najeriya ta kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Benin. Yanzu dai adadin masu dauke da wannan cuta a Najeriya sun kai mutum 8 kenan, kamar da ministan ya yi bayani.
5 new positive cases, 3 arrived from the United States while 2 came from the United Kingdom.
Tunda farko dai sai da gwamnatin tarayyar Najeriya a yau dinnan ta ba da sanarwar tsagaita zirga-zirga tsakanin 'yan Najeriya ko kuma 'yan wasu kasashe da ake fama da cutar ta coronavirus da suka hada da Amurka da China da Italiya da Korea ta Kudu har nan zuwa makonni 4. Kafin daukan wannan mataki dai sai da majalisar dattijai da na wakilai su ma a jiya suka yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta hana shiga ko fita ta filayen jiragen saman Najeriya domin kare 'yan kasar daga kamuwa da cutar coronavirus. Ita ma kungiyar likitoci ta tarayyar Najeriya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya tun farko da dauki wannan mataki da kasashe da dama suka dauka na killace kasashen su daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Kafin daukan wannan mataki dai sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari a daya gefen ya dakatar da bikin wasanni na kasa da aka saba gudanarwa wanda ake sa ran fara shi a mako mai zuwa a jihar Edo, kamar da ministan wasannin Najeriya Mr. Sunday Dare ya shaida wa 'yan jaridu a Abuja. An dauki matakin ne domin kare 'yan Najeriya daga kamuwa ko baza cutar coronavirus da ke ci gaba da addaban kasashe daban-daban na duniya. Bayan wayannan matakai dai har ila yau gwamnati ta tarayyar Najeriya ta dakatar da bada shaidar idanun shigowa Najeriya da ta bullo da shi a tashoshin jiragen saman Najeriya har sai wani lokaci a nan gaba, tare kuma da shawartar duk wasu 'yan Najeriya da ma kasashen waje da suka fito daga irin wayannan kasashe su killace kansu na makonni 2 domin tantancewa ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin hana jami'anta zuwa kasashen waje domin halartar wasu taruka ko kuma taron bita kamar yadda aka saba. A sanarwar da ya bayar sakataren gwamnatin Najeriya Boss Gida Mustapha ya ce an dauki wannan mataki ne domin kare 'yan Najeriya daga cutar coronavirus. Sakataren gwamnatin ta Najeriya dai ya kasance shine shugaban tawagar kwamitin kota kwana da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa da zummar bibiyan yaduwa da kuma matakin da za a dauka na kare 'yan kasar daga cutar coronavirus. Ya zaka ba dai gwamnatin ta tarayyar Najeriya ta bada umarnin rufe cibiyan horar da masu yi wa kasa hidima bayan sun shafe kwanaki 10 kacal. Matakin dai an dauke shi ne shi ma domin kare masu yi wa kasan hidima da sauran 'yan Najeriya daga bazuwar cutar coronavirus. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Yanzu kuma bari mu je ga labaran duniya kashi na 2.
China ta faɗa a jiya Talata cewa za ta kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yaɗa labarai guda 3 a matsayin mai da martani ga haramcin da Amurka ta dora wa wasu kafafen yaɗa labarai na kasar China. Ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa wata sanarwa cewa 'yan jaridar Amurka masu wakiltar mujallun New York Times da The Wall Street Journal da kuma Washington Post da takardun izinin aikin su ke karewa ƙarshen shekara da su gabatar da takardun nan da kwanaki 10. Sanarwar ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ba za a yarda su ci gaba da aiki a matsayin 'yan jarida a China da Hong Kong ba da kuma yankunan Macau da ke ƙarƙashin gwamnatin China. Ma'aikatar ta hakikance cewa kwace takardun izinin aikin martani ne ga abinda ta ce take haƙin da aka yi wa kafafen yaɗa labaran China ba gaira ba dalili. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi gagarumin nasara akan Sanata Bernie Sanders a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Democrats da aka gudanar a jiya Talata a jihohin Florida, Illinois da kuma Arizona. Biden na kan gaba da Sanders da kashi 62 da kashi 23 bisa 100 a kusan dukkan ƙuri'un da aka kirga a Florida inda shugaban Amurka Donald Trump ya tashi an kuma sami rata makamanci wannan a Illinois inda Biden ya sami kashi 59 bisa 100 akan kashi 36 bisa 100 na Sanders to sai dai ratar na da dan sauki a Arizona inda can ma Biden ne ke kan gaba da kashi 42 da kuma kashi 30 bisa 100 da wannan nasarar da Biden ya samu a jiya Talata a karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugabancin Amurka a cikin shekaru fiye da 30 a yanzu yayi nasara a zaben jihohi 19 daga cikin 24 akan Sanders da ya bayyana kansa a matsayin dan Democrat mai aƙidar gurguzu da ya lashe takobin jagorantar juyin halin tattalin arziki ciki har da sauya fasalin tsarin kiwon lafiya na Amurka baki ɗayansa.
Gaida Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda mahukuntan kasar suka dauki matakan kariya dangane da annobar coronavirus. Sule Mummuni Barma ya hada mana wannan rahoton.
Mayar da hankali akan matakan rigakafi ita ce ɗaya-ɗayar hanyar da ta rage wa ƙasashe masu tasowa irin su Nijar domin kare kai daga annobar cutar coronavirus, inji shugaba Isu Muhammadu, ganin yadda abin ke kokarin zama gagarbadau ga ƙasashen da suka mallaki manyan asibitoci da ƙwararrun likitoci. Mafarin ɗaukar matakan rufe iyakokin sama da na ƙasa da makarantun boko, gidajen cin abinci da na shan barasa da dai sauransu. A ra'ayin wani ɗan Nijar Ibrahim Kantama, gwamnatin ta tsara akan gaba.
Ita annoba in ta zo to addini ya yarda da a kiyaye dole mu yi hakuri ba wa kasar Nijar bace kada ko Afirka a duk duniya ne wannan masifar ta shawa mataki da gwamnatin Nijar ta dauka yayi daidai abinda zamu za mu rakata da addu'a da kuma mu ci gaba da roƙon Allah ubangiji Allah yayi mana wannan masifa ni na tabbatar ita hukumar Abadan san tabbatar kawai abu ne da yazo dole kuma dole a anshe shi da hannu biyu
matakin gwamnatin ta Nijar ya haramta taron mutanen da yawan su ya zarta 50 kuma abin zai shafi bukukuwan suna da aure da makamantansu a cewar shugabar kungiyar matasa ta Genome Pharma ta taya akwai alamar fice makadi da rawa wajen bullo da wannan tsari
an ce da suna da arme ba a tara mutane kai ga harka kaga ta yiwu in an ce makarantu a kula saboda yara kanana ne su mun yarda saboda su yara ba su san ciwon kansu ko san komai ba su iya kare kansu amma an anka ce arme da suna ko mutuwa ko zinaida a ce ba a tara mutane ai an kawo matsala kai kaga yayu a gida guda kare an samu dangin mutum 50 kuma an ce ka auki mutum 50 gaskiya wanga kari a sake diba shi
sai a ranar 20 ga watan da muke ciki ne matakan rufe iyakokin kasar ta Nijar ke soma aiki to amma a ganin shugaban kungiyar muryar talaka Nasir Saidu irin wannan jinkiri ba zai haifar wa kasa da mai ido ba
jirgi yana aizawa yau yana aizawa gobe yana aizawa banda gobe kamin doka ta fara aiki tunda an ce rigakafi ne ba a samu wanda ya kamu ba to dokokin da an ga dauka su fara aiki tun a yanzu da an ka dauke su babu hujja a ce sai nan da kwana uku ko kwana biyu su fara aiki na biyu mun ga wasu kasashe an dauki matakin ne ta taimaka ma ɗan ƙasa waɗanda an ka hana ma hitawa ko nan kasan mu yana iya kai ga a dauki matakin ne na hana cin kasuwa na hana duk wani sana'o'i waɗanda ya kamata a ce talaka sun yi ga wani lokaci ba mu wata idan wannan abu ya zo to ya kamata a ce tun a yanzu gwamnati ya tanadi ko ya dauki wasu matakin ne na tallafa ma talakawa na ba su taimako yanda in sun ga zauna cikin gidansu za su ci gaba da rayuwa su da yayansu
a jawabin sa na jiya Talata da daddare shugaban kasa Isu Muhammadu ya tabbatar da cewa kawo wancan lokaci ba samu bullar wannan cuta a nan Nijar ba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar
a gaida Sule Mummuni Barma annobar coronavirus ta takaita abubuwa da dama a rayuwar yau da kullum wanda ta wuce duk wani abin da ake tunani a yau malaman addinai ma ba a bar su a baya ba wajen kiran jama'a domin kariya ga wannan cuta ta annobar coronavirus kungiyar jama'atul nasrul islam jigwis ta yi wannan kiran Nasiru Adamu Al-Hikaya daga birnin Tarayya Abuja ya hada muna wannan rahoton.
Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalowo ya ce yana da kyau Najeriya ta dauki matakan da suka zama wajibi kamar sauran kasashen duniya wajen rigakafin cutar corona. Matakan koda sun hada da dakatar da zirga-zirgar da bata zama wajibi ba da kuma kula da yadda jama'a ke cutanya. Hakan nan malami ya buƙaci musulmi su kyautata dabi'unsu da gujewa duk abin da zai kai su ga saban Allah. Shugaban Najib ya buƙaci gudanar da addu'o'i na musamman na Al-Qunut don neman taimakon Allah ga kawo ƙarshen wannan annobar. Malami ya ce idan aka samu annoba ba a yarda mutane su nufi inda annobar take ba, sannan waɗanda ta riska a gida su dakata a nan su nemi magani.
Sannan kuma babu laifi a kiyaye duk wani abin da zai haifar da yaduwarsa. Shi yasa manzon Allah ya hadisin cewa idan annoba ya sauka a ƙasa, in kai kana cikin wannan ƙasan to karka fita don karka dauka ka yada. Idan ko wanda bai shigo ba shi ko kar ya taso ya shigo, kar ya zo ya samu ko kuma ya kawo wata fitina ta shigo. To idan manzon Allah ya mana wannan, wannan ya nuna kowace ƙasa ta dauki matakin kare ƙasanta da rufe bodoji na ƙasanta don kada irin wannan annoba ya shigo. Wajibi ne ƙasar mu Najeriya ta dauki wannan.
Sheikh Balalo yayi addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan cutar don jama'a su samu damar ci gaba da umra da kuma zuwa aikin hajjin bana da za a fara a ranar 28 ga watan Yuli.
Ina koyi masifa in ya sauko kuma zai haifar da cutar da kowa, wannan babu laifi a dauki wannan. Amma lalle maluma su yi nazari akan wannan saboda wuraren ibada su ne wurin da zamu je mu roki Allah ya yi mana wannan bala'o'i. Saboda haka kafin bala'in ya sauko a dauki matakan toshe duk wani kafafi. Shi yasa hanyoyin shigowan al'umma cikin ƙasa kamar da sauran ƙasashe suka dauki mataki mu ma mu kiyaye. Sannan yanzu kuma kafin abin ya sauko Allah ya sauke mu yawaita yin addu'o'i a masallatai a tsaya a ita Al-Qunut. In ana yi in Allah ya yarda duk inda bala'in yake sai Allah madaukakin sarki ya yi maganin sa. Saboda lokacin da bala'i ke saukowa ana yin addu'a da bala'in da addu'an za su hadu. Saboda haka addu'an zai yi maganin bala'i. Ku yawaita yin sadaka, ku yawaita yin addu'o'i irin wannan bala'o'i sun sauko, Allah madaukakin sarki na maganin su da addu'o'i da kuma yin sadaka.
Ita ma babbar kungiyar tariƙar Tijjaniya Jam'iyyatu Ansaruddin Tijjaniya ta buƙaci duk iyayenta su zauna a gida su yi addu'a bayan dage taron Maulidin Shehu Ibrahim Inyas. Sakataren kungiyar na Najeriya Alkasin Yahaya Yawuri ya fitar da sanarwar bayan taron gaggawa na kungiyar a Abuja.
Umarnin Khalifa Maulana Sheikh Ahmad Tijjani Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu da shawaran Sheikh Sharif Ibrahim Saleh radiyallahu ta'ala anhu al'akari da wannan kalubale na annoba na cutar coronavirus da ya addabi duniya. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta bida, muna sanar da janye Maulidin Shehu Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu na garin Sokoto wanda aka shirya a ranar Asabar. Kowa ya zauna a gidanshi ya yi addu'a kamar yadda addini ya tanada.
Akalla dai an kafe takardun sakonni a ma'aikatan gwamnatin Najeriya da ke shawartar mutane su ankarar da jami'an lafiya da zarar sun ga alamun corona. Nasiru Adamu Al-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum wassalamu. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon yammace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari karshen tattaunawar da muka fara tun makonni uku da suka gabata akan dalilan da ya sanya ma'aikatan jinya suke kyarar masu nakuda. Wanda muka fara tun makonni uku da suka gabata tare da malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim. Kuma za mu tashi ne akan ansar Saratu bayan da nayi mata tambaya akan bambancin yanayin aiki a India da Najeriya. Ayi sauraro lafiya.
To gaskiya a India, bambancin India da Najeriya shine mutanen India sun fi yawa amma akan na Najeriya. Sai dai asibitocin India suna da ma'aikata sosai. Misali a shift daya zaki samu ma'aikata nurses, zaki samu misalin guda 10 zuwa guda 15 waɗanda suke kula. Saboda a India duk shekara ana graduating masu master a nursing sama da 30,000. To ku kinga suna da ma'aikata sosai, aikin har ya kasance yawancin su ma wa'in sama ba su da aikin yi. To gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata. Saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa, patient sun muku yawa gaskiya ba su da ita sosai kamar mu.
To malama Khadija, ko zaki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka.
Gaskiya ya sha bamban. Misali a Nigeria, kamar yadda kuka yi bayani a baya, kayan aiki da wajen karfan haihuwan ma duka wani abu ne, tunda har yanzu ya still developing da sauranmu. Nan daga ranar da kai registry ma, yadda za su tarere ka, yadda za su karbe ka, za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so. Aka kuma ka zo haihuwan rarzaki, duk wani abu da za su maka na ya izin tin sinka, duk za su nuna cewa suna tare da kai. Ko ba wani naka a wajen, za su yi abun da ya kamata. Wannan kuma saboda suna tsoron dokansu, in wani abu ya faru da kai su ma za su shiga matsala. Nigeria mu kuma an dauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi. Kai aikin ne baka yi ba, ka zo baka zo ba, wata yayi za a baka kudinka. Wanda anan kuma dole sai sun duba quality of aikin da kai yadda ya kamata, kafin ma za a biya ka kudinka. Kuma idan ba kai yadda ya kamata ba, za a karbi license dinka. To yanayin saka ido ne yasa mutane mu suna bari daga Nigeria, suna aiki a Nigeria, su bari su zo nan, kuma dole su bi dokan nan din, saboda saka ido. Amma a Nigeria, saboda
kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki, banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki.
Shine su tabbatar cewa duk wani ma'aikaci da suka dauka yayi abun da aka dauke shi ne. A tabbatar a saka ido a duba cewa yayi abun da ya kamata ayi. Wannan ma zai kawo sauki. Tunda same mutanen African din suna zuwa kasashen waje, suna nan birfi, yawancin ma'aikatan ma in ka duba zaka ga irin wannan na Africa ne ma suka fi yawa. Amma kuma suna bin dokoki ne, yasa saboda ne ana sa ido. In ba su bi ba za a kore su, za ma a iya kwace license din su kwata-kwata, ba za su iya aiki a ko'ina ba.
Malama Sarutu.
Kamar yadda ta ce din gaskiya, rashin wani tsari da za ya kasance yana sa ido a kan ma'aikatan, cewa kin ga misali mu a Najeriya, idan za a ɗauke ka aiki, babu wani abu da ake baka na kaman a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka. Misali, babu wani tsari na cewa to wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza, saboda haka in mun dauke ki aiki, ki a matsayin ki na nasga, abubuwan da muke expecting daga wajen ki zaki aikata.
Wato kina nufi har yanzu da sauran rana a kaba?
Har yanzu da sauran rana a kaba. Sannan kamar yadda Dr. Khadija ta ce, kuma babu sa ido, bayan ba mu da ka'idan a rubuce, saboda haka in mutum ma ya zo aikin, a'a ya zo shi yayi abin da bai kamata bane, oho,
ba wanda ya sani,
saboda ba a bibiya ana gani. To inda ake ana bibiyan kuma, inda ake gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki, kana zuwa za kai clocking in, akwai za a dauki yatsanka ko a ga cewa kai aiki, sannan kana da abubuwa da zaka rarrike a matsayin ki na notice da zaki amfani da su, da za a ga cewa kin yi aiki kaza, maybe za a yi assigning miki patient kaza, a ce kece zaki kula da wannan patient a wannan shift din. Duk akwai tsari irin wannan. To amma mu babu wannan tsarin gaskiya. Kawai in an dauke ki, kawai ana expecting komai zaki. Misali kin ga a Najeriya, za a dauke ki aiki a matsayin ki na nurse, a wani lokacin ce zaki aikin ki na nurse, zaki aikin likita, zaki aikin cleaner, zaki aikin dalla, zaki aikin psychologist, zaki
wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya din yawa wasu lokaci. Yau
ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kaɗai ba, kowa a asibiti suna da wannan budget din. Misali wani lokacin zaki ga an aiko likita, zai ya kamata a ce ka zo kai wani abu kaza, sai ya dige kuma da wani aiki da wanda baya cikin matsarin aikin sa, saboda babu wanda zai yi wannan aiki.
To kullun ana kukan cewa ya kamata a samu ƙarin mata a fannin kula kiwon lafiya. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukan su kamar yadda ake bukata?
Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shine a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikin sa. Misali a ce ga ka'idoji da in aka dauke ki aiki a matsayin ki na ma'aikaci jiya ko a matsayin ki na ungozo, ga tsarin aikin da zaki, ga abin da ake tsammanin zaki achieving a wannan lokacin, ko kuma a wannan ranar, ko kuma a wannan shift din.
Masu sauraro, da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin. ciwon yabace yanzu a madadin bakin namu da kuma duk wanda suka ce maka shirin yazo gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauki Julie Leather's Version ni Aisha Mu'az nake cewa ku kasance lafiya ma assalam
Shamazu yanzu bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu da farko da cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'a Allah ya kawo muna karshen annobar cutar coronavirus kasashen mu na Afirka da ma sassa na duniya baki daya amin sun mu amin. Sakon haɗin gwiwa daga Amina ƴar Fulani da Kadoro Digaga ɗan Fulani Warji daga jihar Bauchi. Wannan sakon na cewa salam VOA Hausa. Gargaɗi da ƙwararru suka yi wajen amfani da kyalle da ake amfani da su wurin rufe baki da hanci da kuma safar hannu ba su hana yaduwar cutar coronavirus cikin al'umma. Biri yayi kama da mutum, Allah ka tsare mu. Daga Alhaji Umar Foreba da Adam A Adam da Salu a rike min Potescom jihar Yobe Najeriya. Sai kuma sako da ya fito daga Mamudu Salu Kaura na Moda jihar Zamfara. Yace samun ƙwararru mutum biyar da suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya wata barazana ce ga daukacin ƴan Najeriya. Muna roƙon Allah ya muna katangar ƙarfe da wannan cutar corona. Ya Allah ka hana wannan cutar zuwa yankin mu na arewa dake da matukar rauni wurin tsarin kiwon lafiya da kuma yawan matalauta. Muna yaba wa gwamnati bisa matakin hana waɗansu ƴan ƙasashe 13 shigowa a cikin ƙasar. Sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Ahmed Abacha Machina da Kawu Kawu Mai Goro Kumsa. Suka ce fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya Allah muna roƙonka ba dan halin mu ba ka dube mu da ido rahama ka kare mu daga annobar cutar coronavirus. Waɗanda kuma suka kamu da cutar a faɗin duniya Allah ka ba su lafiya amin.
To a gaida Babu Yakubu Makeri da wasiƙun masu saurare. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaƙi da ƙwayar cutar coronavirus domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon wannan mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. An saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen. China ta bada sanarwar kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yaɗa labarai guda uku a matsayin martani ga haramcin da Amurka ta ɗora wa wasu kafafen yaɗa labarai na ƙasar China.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu a cikin wannan shirin namu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren ku za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Murtala Faruk Sanyinna da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Bis salam.